بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن لا ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي barkamu da sake dawowa a wannan tirmi na hudu kenan a wannan daura cikin kasidar Isma'il Tirmidhi fi Sunnah wadda muke yi daga wannan masallaci na mai martaba Sarkin Buhari a nan yankin birnin tarayya Abuja karkashin tsare-tsaren majalisu Sheikh Abubakar Muhammad Muhammad Jos Allah ubangiji ya kara mishi lafiya muna tattauna ma'anoni a tattakaice na wannan kasida ta Isma'il Tirmidhi akan as-sunna wadda yake tike mana ita da yabo da yake yi wa babban malami al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah al-Shaybani al-Marwazi rahmatullahi alayhi zamu tashi a lambar babi na 52 yace wala manzilun bisaji wal kilsi mutqanun yuqannashu fihi jissuhu wa yusawwaru ولا امه براقه الجيد بدته بمنطقها تسب الحليم وتس ويسحب يسب الحليم ويسحب نفى نفسه حما نفسه الدنيا وقد سنحت له فمنزله الا من القوت مفقر مقفر عفوا يجي yana lissafa irin abubuwan da Ahmad dan Hanbali yake tsallakewa na gururin duniya mun ji cewa yayi riko da ilimi kuma ya iya ilimi sannan kyakkyawan abinci ne dadi mai jan hankali irin kaman al-khabis bai ja hankalinsa ba haka nan abun hawa wanda yake mai kyau mai tsada bai ja hankalinsa ba haka nan sutura ta shiga mutane ba ta ja hankalinsa ba sai ce wala manzilun haka nan gida ma bisaji wal kilsi mutqanun gida wanda aka mishi kwalliya bisaj asaj sunan wata fulawa ne ita ce ake ce ma kickton da english kickton wanda ake sakawa irin yanda ake kewaye gidajen yan gayu da fulawa ai garden kamar yadda ake zana Abuja zaka duk gidan yan gayu a gefen ana yin wani dabara ko ai cabin din wuri a sa ƙasa a sa taki a siyo fulawoyi na yan gayu a shuka ai ta wahala da su ana ba su ruwa ana musu feshi ana sa musu magani har su girma ba ƴaƴa suke zubawa ba magani ake da su ba kuma kawai dai a gani ai an ai nishadi duk gidan yan gayu haka yake ko to gida mai irin wannan kaga yana da jan hankali din ka gani zai burge kuma kuma za ta so a ce ka mallaka inda gwamnati za ta baka irin shi a matsayin ka na malami za ka karba ko ba gaskiya ba kuma za a bai ta maka murna a yi saukan Qur'ani amma murna ce alhamdulillah wani ya sami gida shi Ahmad dan Hanbali an ba shi wannan gida ya ce baya so wal kills shi kuma su ne wasu duwatsu ne limestones duwatsu ne wanda ake marbles da ake mammannawa a jikin bango yunaqashu fihi ayi musu zane a jikin jissuhu a jikin plaster wa yusawwaru ayi wasu hotuna irin da kaga dai ana yin gidaje kamar na sarakuna ayi zane-zane ayi wasu abubuwa na fasahar gini wanda duka kawatawa ne to irin wannan gidaje na alfarma Imam Ahmad ibn Hanbal basu dame shi ba wala amatun barraqatul jidi baddatun haka nan wata baiwa barraqatul jidi wanda take da wuya mai haske baddatun wanda take da tsananin kyan halitta aka ce badda ita ce wato irin mace ta alfarma wanda kai talaka da ka ganta ma kasan ta bi karfinka kaga jikinta kaman jikin kulba kaman a taba jini ya fito farasal da ita doguwa mai hanci mai duk abin da kake tunani yadda ka san ba yar duniya ba kaman yar aljanna to irin wannan bayi ne ana a wancan zamanin ana siyo su da kuɗi masu tsada a yi sadaka da su shi kuma Ahmad Hanbali mun ji ma bai aure ba a sai yau shekara 40 kuma matar shi ta farko da ta mutu Ummu Abdullah ya dade bai sake yin aure ba daga baya ya auri wata mata dan dai irin su zauna dai zaman auren buta da ake cewa ita ma ta mutu ta bar shi to shine fa aka samu mishi wata baiwa wanda ba wai sadaka yake da ita ba, baiwa ce kuma mai mishi hidima, hidimar yau da kullun ta gida take, amma baya sadaka da ita, ba wannan ne a gaban shi. Haka wai wata kyakkyawar mata da za a bashi a ja hankalinsa, ko a mai kyautar baiwa, ko a aura mishi wata mata mai kyau, duk wannan ba shi ne a gabansa ba. Bi mantiqiha, wadda idan ta yi magana, yusbal halimu, duk haƙurin mutum, duk da takun mutum da usadancinsa, idan ta yi magana yusba, sai kawai ya haukace, ya shiga ciki asaba, ya kamu da ciwon ƙaunarta, ya je ta surutu, ya zama wani shashasha, ya je ya ta labarinta, yana tunanta, yana ganinta a mafarkinsa, yana jin muryarta tana mishi eko a kunnensa. Wa yusharu, nan da naka ga ya rikice, ya zama kamar aljani ya buge shi. Kaga sa ko irin mata dan Allah ya maka jarabawa ka gamu da ita, kai ba samu za kai ba, ko shikenan ka fita daga hayyacinka, ka je ka rude gaba daya, kai ta sambatu duk inda ka zauna, kai ta labarinta, ka zama kamar wani majnun Laila ko makamantansu. To irin wannan matar ita ma ba ta tsaya hankali a madan hanbali ba. Su kuma duk waɗanda yake musu wannan kashedin, su kuma duk an ba su waɗannan abubuwan kuma sun karba, an ba su motoci, an ba su ababen hawa, an ba su gidaje, an ba su kuɗi, an musu kyautar bayi, duk sun bi. Ya ce shi kuma ya tsira, hama nafsahu dunya wa kad sanahat lahu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi wa kanshi katanga, himaya, ya kare kanshi daga fitintunin duniya. Wa kad sanahat lahu, alhalin duniya ta zo gare shi, ta sawwake masa kanta. Bayan ya fito daga mihinan nan, duniya ta fuskance shi, ya samu farin jini da ɗaukaka, ya samu murya ana jin maganarsa. Sarakunan suna so yanzu su ma yi hulɗa da shi, a gansu tare da shi, saboda wannan zai samu musu karama a cikin mutane, za a kallonsa a matsayin mutanen kirki. Suna so ya ba su dama su mai alheri yaƙi, damar da wani yake nema shi ya samu yaƙi. Shi ne wa ƙarsan hatlahu, an nemi ya dawo Bagdad ya zauna yaƙi, kuma ce ka baro garin ku can ka dawo Abuja nan cikin federal yaƙi dawowa. An ce to a zo garinsu da yake Marwo, a gina mai gida, ya faɗi irin gidan da yake so za a gina mai, ya ce baya bukata, bai sha ɗan wannan akurkin gidan na shi. To ya ba da sunayen wasu mutane wanda za a iya ba su muƙamai, ko a ba su wasu kwangiloli, ya ce duk abin da ake so a mai da a faranta mai da yaƙi. A lokacin ma shi cewa yake ma hadhihi ashaddu min tilka, ita wannan fitinar ta duniya da ta fuskanto shi, shi yana ganin tafi mai matsala ma fiye da wacce fitinar ta wahalun da ya sha. A lokacin ya ƙara tsanantawa wajen istighfari da komawa ga Allah da gujewa ƴan duniya, ka dai ji ƴaƴan shi ma da suka ɗan ansa, wanda kuma abinda suka ansa fa halas ne. Idan sarki ya baka kuɗi, ko gwamna ko shugaban ƙasa, halas ne ka karɓa, ba inda aka ce haram. Amma shi yana ganin wannan wato akwai sakewa da bin duniya a ciki, kuma shi ba a haka yake so shi da ƴaƴan shi su rayu ba. Su kuma suka ga to baba ya taso tun da ya taso shekarar shi wajen 74, ya taso ana ta wahala tun da ba a samu ba, yanzu kuma lokacin samu yayi, kuma a ci gaba da wahala. Gaskiya su ba za su iya irin wannan matakin da shi ya ɗauka ba, saboda haka suka karɓa. Ba ma daga nan ya ɓata da su, ya daina cin abincin gidansu. To haka kuma ɗalibansa, in ya lura cewa kai mai son duniya ne, ko mai son biye ma wato ‘yan duniya ne, to nan da nan sai ya nesa-nesa da kai. Ya fi son ɗalibai wanda suke tsantsan ɗalibai, ba su da wata alaƙa da duniya. Akwai ƙisa mashahuriya ta Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, wanda ya taso daga Andalus, ya tsallako kogi, ya taho zuwa Baghdad don kawai zuwa Iraki don kawai ya gamu da Ahmad ɗan Hanbali ya karatu a wurinsa. Da ya iso sai ya ɗauki shekaru wajen shida a hanya. Ya iso ya samu Ahmad ɗan Hanbali yana cikin wannan yanayin, an hana yin karatu a wurinsa gaba ɗaya, duk da a lokacin an sake shi yana gidansa. To Baqi ibn Makhlad sai ya maida kanshi kamar almajiri mai bara. Kullum zai gida Ahmad ɗan Hanbali kamar ya gobara da kwanan shi na abinci, sai a kici almajiri shigo. Sai da ya shiga, sai Ahmad ɗan Hanbali ya biya mai hadisi ɗaya, biyu, uku, ci, ta shi ka tafi.
in ka dade akwai SS suna nan suna surveillance suna nan suna guarding gidan za su ga ka dade za su fara tsammanin wani abu haka yi tsawon watanni yana koyon wannan karatun da kadan kadan abu Ahmad ibn Hanbal daga karshe da aka saki Ahmad dan Hanbali aka ba shi dama cewa yana iya yin zirga zirga yana iya fita daga gidansa to mutum na farko da Ahmad dan Hanbali kai mu ziyara shine wannan bawan Allah ya tambaya ina ne masaukin wani almajiri mai zuwa gidana aka nuna mishi wani hanut kamar kace wani hotel kenan ko wani guest house ya kai mai ziyara to shi kanshi wannan ustazu daga wannan ziyara Ahmad Hanbali ya kai mishi sai da ya zama wani kamar wani wali a cikin garin ce Ahmad ibn Hanbali ya kawo maka ziyara har masaukin ka lalle ka ba karamin mutum bane saboda shi ma sai ya zama ya samu daukaka sakamakon Ahmad ibn Hanbal da aka ga yazo ziyara wurin sa to haka dai Allah ya sauwaka wa Ahmad ibn Hanbal rayuwarsa ta fuskar shi duk abin da ke damun mutane a duniya shi bai dame shi ba to kuma in ka samu irin wannan zuciyar zaka ji sauki a rayuwarka zaka ga cewa duk abin da mutane suke ta fafutuka akai kai baka da bukatar shi ka fafutuka akai shi dan baka bukatar sa shi abin da ya dame shi kawai ya mutu sawa Allah ya karantar da addini ya mutu lafiya lau ya gamu da ubangijinsa lafiya akai ta kokarin a shigan mai da duk irin waɗannan abubuwan yaki fa manziluhu da aka gidansa illa min alquti mukfiru in banda alqut abincin shi na ranan mukfir daga alqafar wato abin da ake nufi da alqafar shine abinci wanda za a iya cewa da Hausa kai kamar a ce gaya abincin da ba miya abincin da bai da mahadi da abincin da bai da wani mahadi liquid na ruwa kamar shayi kaga shine mahadin burda ko miya shine mahadin abinci to wannan abinci kenan cikakke a gun balarabe wanda yake da wani abin da za a dinga tsoma shi a ciki to idan kuma abincinka talauci ya kai ba ka da mahadin abincin gayyarsa ne kamar ka turo go haka babu wani mahadi ko ka ci ku da ku kaga haka ake cin shi ko ka ci irin gashashshen doyon da ake gasa ko gashashshen masara to wannan shine alqafar to yana abincin da yake ci kenan kisratu khubz dan bantaran gurasa ne yake ci babu maiƙo babu miya babu mahadi babu mangyada babu man shanu to yace to in banda wannan abun babu komai da yake da shi a gidan fa in yaku fi dunya mukillan fa innahu min al adab al mahmudi wal ilmi muqsim yace fa in yaku fi dunya mukillan in har ya kasance shi Ahmad ibn Hanbal fi duniya game da tara abun duniya muqillan shi matalauci ne wato bayi da abun duniya bayi da kuɗi ba shi da gida mai tsada ba shi da abun hawa bai da dukiya bai da dabbobi ba shi da kama sayar bayi da komai to wannan ba aibi bane fa innahu min al adabil mahmudi wal ilmi muqsim to ai yana da tarin ladabi abun yabawa da tarin ilimi mai yawa zaka bai asara abin da ya rasa da duniya ba wa qulil ula hadu ma'an an tariqihi walam yamkusu hatta ajabu wa ghayyaru yace wa qulil ula ka ga mu duk malaman nan da ake magana hadu ma'an an tariqihi gaba ɗayan su sun karkace daga hanyar sa walam yamkus su ba su tsaya akan hanyar sa ba hatta ajabu har suka amsa musu ibnu abi du'at suka amsa wa su ma'mun da su mu'tasim da su wafiq suka amsa musu wa ghayyaru suka canza shi an mishi tayin wannan canzawa yaki an yi kuma a tarsa sa mishi yaki karba karshe dai sai da aka wayi gari kusan kowa ya bi wannan mummuna aqidar imma dai mudahanatan ya fada da baki dan ya tsira wasu kuma sun gudu da addininsu sun buya wasu kuma sun yi shiru ba sa cewa komai aka zama duk ana tsoro saboda tsoron kisa saboda an kashe mutane da yawa mun ji labarin Muhammad ibn Nuh al-Madrub haka ake mashi laƙabi wanda wahalar duka ne da ɗauri ta sa ya mutu Ahmad ibn Hanbal shi kaɗai mai jana'iza domin daga shi sai shi a daji mun ji kuma Muhammad ibn Nasr al-Marwazi wanda shi halifan ne da kansa yasa takobi ya caka masa a cikin sa ta bulo ta baya a cikin fadarsa saboda shi ma yake amsawa tunda aka yi waɗannan kisan shi kowa ya tsorata malamai ne na Allah shi sa al-Imam Zahabi da yazo a cikin Sirah Lamin Nubala da ya ambaci cewa al-Imam Ahmad ya ji haushin abin da wasu malamai suka haye dina kula su yace to amma fa abin ba haka yake kamata ba wasu dole a ba su uzuri tunda malamai ne na Allah ba su je suka rubuta a littafin su ko suka goyi bayan aqidar ba amma dai a lokacin da fitina tayi kamari to sun janye jikin su daga fitina su ba su je aka yi ta jahiya da su ba kuma ba su ba azzaluman nan dama su kama su ta dukan su ba shi suka janye jiki suka ci gaba da riwaya hadisin su in ka ce dai eh ka yarda za a banka ci gaba da kantar da hadisin za a ci gaba da baka albashin kan kai ma'aikaci za ka ci gaba da aikin ka to sai suka yi wannan mudahala shi kuma Ahmad dan Hanbali sai shi ya dauki azimar cewa ba zai yi a kyale su canza addinin mutane ba sai ya wadaci duk sauran malaman ta fuskar shanye duk wahala su kuma suka rike aikin karantawa inda duka an shiga irin yanda ya shiga da babu wanda zai karantar kuma da kuma duka kowa yayi sassauci kuma da addinin ya lalace saboda haka kowa akwai aikin da ya musulunci a wajen kamar yadda muka ji Ali ibn al-Madini shi ya dinga hana a kama mutane shi ya bayar da nashi mutuncin ya hakura ya amsa musu abin da suke so a baki amma a sanadiyar shigan shi cikin su kuma ya tare mu malamai da ma'alus sunna da sauran mabiya fitintunu da yawa Allah ya gafarta musu gaba daya kamar yadda muka ambata wanda yake son karanta labarin cikakke sai kuma wadancan masadir yace fala ta'amanu uqbal ladhi qad ataitum fa innal ladhi ji'tum dalalun muzawwar wala yace fala ta'amanu uqbal ladhi qad ataitum wallahi kada ku amuntu da me zai biyo baya kar ku amuntu cewa karshen ku zai yi kyau karshen ku ba zai yi kyau ba fala ta'amanu uqbal ladhi qad ataitum abinda kuka aikata na amsa musu da biye musu to kar ku dauka shikenan kun ci banza fa innal ladhi ji'tum dalalun amma abinda kuka aikata batani muzawwaru ƙarya ce kuma ƙarara fa ya ulama as-su'i aina uqulukum wa aina al-hadithul musnadul mutakhayyar ya ku miyagun malamai ce fa ya ulama as-su'i ya ku miyagun malamai aina uqulukum ina hankulan ku suke wa aina al-hadithul musnadul mutakhayyar ina hadisan nan masu isnadoji ingantattu wanda kullun kuke karantawa a mas'alar samun malamai da miyagu a cikin su abu ne da dadi a cikin tarihin al'umma ana samun malamai na Allah ana kuma samun malamai wanda suke sun karkace daga hanya Allah a Allah madaukakin sarki da kansa ya ba mu labarin malamai a cikin banu Isra'ila wanda suke canza magana harifun al-kalima amma wadi'i suna canza magana Allah ya ba mu labarin wani mutum da aka yi kwatance da shi wato alaihi nabi alladhi atainahu ayatina fansalakha minha wanda yake cewa bil am ibn ba'ur Allah ya ba mu labarin yahudawa waɗanda suke ƙaryata abinda suka sani ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu amma kuma sun ƙaryata al-imamu al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa ya rawaito wani asari da wani cikin sahabbai ya samu wani malami cikin yahudawa a madina ya ce wai kai ba ku ne kuke mana tarihi da kuna cewa za a yi wani annabi mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza in yazo za ku yi imani da shi duk ku kakashe mu ba ya ce kwarai mu muke mu to wannan mutumin da yazo ya dawo garin nan ba shi ne annabin ba ya ce gaskiya ne shi ne to me yasa ku kake imani da shi shi to saboda mu muna tsammanin zai zo ne daga cikin zuriyar mu ta Yaqub kawai sai muka ga ba haka ba shi sai ba za mu yi imani ba dole sai mun yaƙe shi ina na cikin dalilin nubuwa na al-Bayhaqi so wannan kaga duk misalai ne na ayyuka na rashin kyautatawa da wasu da suka amsa sunan malamai suke saboda haka aka samu akan iya samun malami ya zama malamin da ba na Allah ba shine malamin da bai aiki da karatunsa malamin da bai bin gaskiya malamin da ke tawili malamin da ke bin son zuciya malamin da zai zauna ya gaya wa 'yan duniya abin da ran suke so ba abin da Allah yake so malami wanda zai karkace daga tafarkin Allah ya biye ma duniya malami wanda yake karatu don neman shuhura don riya don a san ya iya duk waɗannan suna cikin miyagun malamai Allah ka tsare mu daga miyagun malamai. Miyagun malamai fitina ce a cikin al'umma kware da gaske, saboda ana jarabtuwa da su, suna shi malami koya yake zai samu wasu da suka amince da shi za su bi shi akan wannan tafarkin, kuma ma har su koyi irin abin da yake in sun tashi malanta su ma su yi irin tashi, sai mutane su dauka wannan abin da yake yi shine asalin malanta, wannan shiga neman duniya da karkacewa daga tafarkin Allah da rowar ilimi da biye ma ƴan duniya da sauran abubuwa na tawili da rashin gaskiya da yake yi, sai a dauka ai wannan ita ce malanta, haka sai bata image din malanta. Sannan kuma almajirai su biyo irin wannan tafarkin, sai a samu mummunan sunna a cikin sana'ar ilimi. Allah ka tsare mu. Yace ala innani arjun najata bi bughdikum wa kullu mri'in yushni dalalata yu'jaru. Ala yace ku saurara, innani arjun najata bi bughdikum, ni ina fatan in samu tsira a wurin Allah ta hanyar aikin kiyayyata da ku. Kiyayya da nake muku kuma miyagun malamai, ina yin ta ne a matsayin ibada da nake bata Allah ya bani lada. Ala ku saurara, innani arjun najata, ina fatan na tsira bi bughdikum, sakamakon kinku. Wa kullu mri'in, ce duk mutumin da yashni, a gyara wannan yashni ne, ya unni a ƙarshe, yashni dalalata ya ujub, duk mutumin da yake yin Allah wadarai da bata, yake kin bata, ya ujub, za a bashi lada. Daga cikin wato abinda za ka aikata na samun lada, akwai kin bata a zuciyarka, kamar yadda hadisi yake cewa wanda ya zama mumini ya zama yana kyamar kafirci, kamar yadda yake kyamar ya shiga wuta, ko saboda kyamar kafirci da kyamar barna alama ce ta cewa zuciyarka mai kyau ce, kai mutumin kirki ne, wannan kuma zai baka lada a wurin Allah. Saboda yake faɗan wannan ana yace ta'assa bikum qaumun kathirun fa asbahu lakum wa lahum fi kulli misrin muayyiru, yace ta'assa bikum qaumun kathirun, mutane da yawa suna koyi da ku, ku miyagun malamai, abinda kuke yi na rashin gaskiya na rashin daraja, an samu mutane da yawa suna ta koyi da ku. Fa asbahu lakum wa lahum fi kulli misrin muayyir, sai zama da ku da su kun wayi gari, fi kulli misrin, a kowane gari kuna da muayyiru, wani wanda yake ganin, wanda yake faɗan aibu, wanda yake ta'ayirin me kuke. Kamar yadda muka faɗa, miyagun malamai sukan samu magoya baya, saboda abinda suke yi na san duniya, abinda suke na rashin kyautatawa, daman ababe ne wanda a ɗabi'ance mutane suna son irin wannan duniyar. Mutane suna son ƙafafa, suna son kece raini, suna son su tsaran sa'o'insu. Irin wannan abin da miyagun malaman suke yi, sai su samu magoya baya da yawa a kai, sai ya zama da su malaman da magoya bayan, a kowane gari ana samun wanda zai tsaya yana tona asirinsu, yana bayyana ɓarnarsu. Waya tis'atan kanu ka tis'ati salihin nabiyyil huda idna qatillahi tuqaru, yace waya tis'atan, yace musamman ma waɗannan mutanen guda tara, ka tis'ati salihin, kamar wasu mutane guda tara a zamanin annabi Salih nabiyul huda, annabin nan na shari'a, idna qatullahi tuqaru, a lokacin da ake kashe wannan raƙuma ta Allah, yana ishara zuwa ga wasu mutane ne da ya kira su mutane tara. A cikin malaman nan ya ware wasu, yana ganin su ne manyan takadarai, waɗanda ko da za a ba saura uzuri ba za a ba su musu. To sai ya kwatanta su da wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusiluna fil ardi wala yusluhu, lalle a cikin garin annabi Salihu ko akwai wasu mutane guda tara maɓarnata wanda ba sa son a gyara, su ne suka haɗu suka yi mitin, suka yanke shawara, idin ba a fa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatullahi wa suqiyaha fa kadzabu fa aqruha, duk mun san kisar annabi Salihu da raƙumar da Allah ya halitta dan ya zama aya ga mutanen shi da suka ki su imani da Allah to kuma wannan raƙuma Allah ya sanya musu zama jarabawa cewa fadaruwa fi anta akul fi ardillahi wala tamsuha bisu'in kubatta ta dinga yawo iya sarranta kada wanda ya mata tankiya saboda ka tana da yanci ta ci duk abin take so a cikin garin ko gari ka shanya ko masarakka ko kai kyaran ka nika za ta bar da shi ta cinye ba wanda yake hanata sannan kuma a wajen sharruwa tana da ranar ta ilata sharruwa ba wanda zai sha yawwa laha shirbin walakum shirbu yawmin ma'lum za ta sha ruwa sannan su sha sai suka zo suka ce ba su yadda ba ya za a yi haka suka sa wani tsinanne ya je ya soke ta to daga nan ne fa Allah ya musu kamun da aka sani na iska da guguwa da aka aiko musu to shine ya wannan kwatancin ya ce wa ya tis'atan kanu ka tis'ati salihin nabiyul huda idna qatullahi tuqar naqastum alal aqabi hinam tuhimtum ولم يك فيكم من ذلك من لذلك منكر يتي نقصتم على الاعقاب كن جويا كن بادا بايا كن يرباس كن جويا دا بايا حينم تحمتم لوكاتين دا اكاي موكو جرباوا كما دا اكاي امدا حنبل جرباوا سوما سورا المسلمين امبتي دايوا cikin su سالي بن المديني سوما محمد بن سعد su Abu Salih Tammar da sauransu da aka ambata yace to an muku jarabawa walam yaku fikum man lidhalika man ne wannan man lidhalika munkum idan ma a cikin ku babu wanda ya iya yin inkarin wannan barna barnar da aka yi muku wato imtihani a cikin ta ba wanda a cikin ku ya iya tsayawa yace magana ba daidai bace katabtum bi aidikum hutufa nufusikum da hannunku kun rubuta halakar kan alhataf shine almaut alhataf kuma yace abin nan laqiya hatfahu ya gamu da gamansa ko ya gamu da karshen rayuwarsa to kataftum bi aidikum hutufa nufusikum da hannunku kun rubuta karshen rayuwarku fa ya sau'ata mimma yakhutu almuqaddim yace to ma ba ku ga bala'i ba bala'i mafi girma da za ku gani shine abinda Allah yake rubuta muku na zunubai ku kun rubuta wa kanku mummunan tarihi to zunubin da Allah yake rubuta muku ma yafi wannan bala'i wa ashmamtumu a ada adini muhammadin wa lam tudrabul a'naqu minkum wa tunshab yace wa ashmamtumu a ada adini muhammadin kun baiwa makiya addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanci kun je kuna sumbata su kuna shiga cikin su kuna neman fada a wurin su walam tudrabul a'naqu minkum wa tunshuru me yakon a ce ma an kama ku an kashe ku an yada an mamanta kawunan ku a bakin gari yadda ake inda kun bi gaskiya a kashe ku ai kuma ku alheri fiye da zuwa da ku kashige musu ko ka zama yan fada wannan fa duk kaman zaka ce zamba ne yake taya malaman ya ma daina magana aki daga bada ya juye kawai ya riga ya fushi ne go Allah ya gafarta mai yace fa subhana man ya'sa fa ya'fu wa yaghfiru wa yudhiru ihsana al-musii wa yastu yace sarki ya tabbata ga Allah subhana man ya'sa sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ake masa zunubi a saba masa fa ya'fu amma kuma sai ya afwa wa yaghfiru ya gafarta zunubin Allah ubangiji ya gafarta mana kamar afwa wa yudhiru ihsana al-musii sarki ya tabbata ga Allah wanda yake bayyanar da kyautatawa ga wanda ya bata masa kai taiwa Allah batanci da rashin kirki da rashin daraja shi kuma ya taimaka kirki ya baka numfashi ya baka abinci ya baka rai da lafiya ya kara maka sai kuma kai tatalababuwarka wa yasturu kuma Allah sai ya rufa maka asiri abinda kake na barna ko kurakuran da kake ko gazawa da kake da ita sai Allah ya hana kowa ya ganta dama ya da gaskin sunan Allah as-sittir Allah mai rufa mabayinsa asiri Allah ka rufa mana asiri da lahira Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya kuma ka karbe mu lafiya idan mun dawo gare ka wannan shine karshen wadannan baitoci na Abu na Isma'ila ibn Fulan at-Tirmidhi Allah ya gafarta masa baiti 65 ko to da haka zamu dakata ran insha Allah in Allah ya kai mu gobe kuma sai mu dauki dayan manzuma din ita ma mu dan tattabata ita ce manzumatu alqawaid alfiqhiyya ta Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah as-Sa'di rahmatullahi alayhi wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi